This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Alhamis 30 ga watan Janairun 2025. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azzi ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hawwa da kanin labaran.
Dokar 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a Amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance. Jakadan Amurka a Gabas ta Tsakiya Steve Witkoff ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da samun rahoto kan dakatar da muhimman shirye-shirye da aka dakatar da su da Amurka ke tallafawa.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin kuma za a ji irin fargabar da mahukunta da masu fama da cutar sida suka tsinci kansu a ciki a Najeriya sanadiyar dakatar da tallafin magunguna da WHO take ba su.
Wannan mataki da gwamnatin Amurka ta dauka abu ne wato wanda ba zai wa kasashen Afirka dadi ba, kuma wannan shine fargaban da wasu kasashen Afirka suke da shi dama cewa idan shugaba Donald Trump ya ci nasara za a fuskanci irin wannan.
Sannan wani mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya ya yi tsokaci akan ficewar kasashen AES daga kungiyar ECOWAS. Bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu. Amma idan yanzu Hawwa za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sahiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dokar shugaban kasa da ta bayar da umarnin kawo ƙarshen 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa Amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance, da haifar da tambayoyi game da dokar tsarin mulki ta 14th Amendment da kuma adadin ƙarfin da shugaban kasa ke da shi. Sashen dokar tsarin mulki na 14th Amendment ya tabbatar da zama ɗan ƙasa ga duk mahalukin da aka haifa a Amurka. A yayin da yake rattaba hannu kan dokar, shugaba Trump ya ce kamar yadda kuka sani, kasarmu ce kadai a duniya ke da irin wannan tsari na 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa, sannan ko kusa hakan bai dace ba. To amma dai za mu gani, muna jin cewa muna da hujja mai ƙarfi, kuma akwai wasu mutanen da suka so aiwatar da hakan tun a gwamman shekaru. Ƙasar Amurka da ɗaya ce daga cikin kimanin ƙasashe 30 da ke ba da dama zama ɗan ƙasa a nan take ga waɗanda aka haifa a cikin ƙasar ta, da suka haɗa da ƙasashe irin su Brazil, Mexico, Canada da sauran wasu ƙasashe. A yau Laraba, jakadan Amurka a Gabas ta Tsakiya Steve Witkoff ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin ƙara ƙarfi ga 'yan laƙuɓar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza bayan shafe sama da watanni 15 ana tafka ba ta kashi. Daga bisani, Witkoff, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen saisaita yarjejeniyar ta makonni 6, ya duba wata hanya mai faɗin kilomita 6 da ke kewayen Gaza, inda ma'aikatan samar da tsaro da Amurka ta ɗauka haya ke sa ido kan dawowar Falastinawa da aka ɗaiɗaita komawa gidajensu. Witkoff shi ne jami'in Amurka mafi girman mukami da ya ziyarci Gaza a cikin shekaru. Witkoff ya shaidawa kafar labarun Fox a makon jiya shirinsa na ziyartar hanyar Philadelphia da ke kusa da kan iyakar Gaza da Masar. A yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya samu rahoto kan dakatar da muhimman shirye-shirye da a yanzu aka dakatar da su da Amurka ke tallafawa. Shugaba Trump ya dakatar da bayar da tallafi ga duk wasu shirye-shirye na tallafawa kasashe na tsawon kwanaki 90 domin ya tantance tallafe-tallafen. Zelensky ya ce bangarorin da dakatar da tallafin ya shafa su ne bangaren makamashi, ayyukan tsafin sojoji da tsallake kan iyaka. An buƙaci jami'an Ukraine da su ci gaba da binciken wuraren da lamarin ya shafa. A wani labarin makamancin wannan, a yau Laraban ne Rasha ta ce ta harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi guda 104 a cikin dare da suka kai hari a wurare da dama da ba kasafai dakarun Ukraine ɗin ke kaiwa hari ba da ke cikin ƙuryar Rasha. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin Hawwa ta karanto mana kashin labaran duniya na biyu, yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Rattaba hannu akan umarnin zartar son shugaban kasa da Donald Trump yayi ya shafi bangaren tallafi daga kasar Amurka take baiwa kasashen duniya da dama. Bangaren lafiya na daga cikin fannonin da kasashen duniya suke cin gajiyar tallafin makudan kudade da yanzu Amurka ta janye daga hukumar lafiya ta duniya. Dalilin da yasa WHO ta yi gargadi ga kasashen da ke cin gajiyar tallafin musamman ma a bangaren tallafin magungunan HIV. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta a Najeriya Lamido Abubakar Sakkwato na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kungiyar kula da lafiya ta duniya wato WHO ta ja kunnan kasashen duniya da suka hada da Najeriya kan cewar janyewar tallafin gwamnatin Amurka da take baiwa kasashen duniya domin taimaka ma masu dauke da cutar nan ta HIV wato AIDS ba karamin bala'i bane da kuma koma baya. Hukumar da ta kula da lafiya ta duniya ta ce wannan mataki na gwamnatin Amurka na janye wannan tallafi zai yi tasiri mai muni matuƙa kan miliyoyin mutane masu ɗauke da wannan cutar ta HIV/AIDS, wanda alƙalumma suka tabbatar da cewar masu ɗauke da wannan cutar ta HIV/AIDS ta kai aƙalla miliyan 1,900 da ke karɓar magunguna kawai. Malam Sada Ibrahim Durbawa mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara ne kan cutar ta HIV.
Dake muna aiki da kungiyoyi na duniya taimakawa da kasa da kasa inda ke suna ba da tallafi abin da shahi shi cutar kanjamau da tarin fuka. Abu ne wanda ya zo ba zata kuma yakan yi shahi hukuna. So a halin da yanzu akalla dai mun ɗauki matakai masu kari kuma wannan abu bai shahi abin da shahi zama da magani da kuma sauran kulawa da ake da marasa lahiya mun waɗanda ɗauki da wannan matsala ta rashin lahiya mai karewa garkuwar jiki da kuma.
Hakan kuma na ji ta bakin masu ɗauke da wannan cutar ko sun fahimci halin da aka shiga ga abin da suke cewa.
My opinion is that Africa should wake up. We should not depend on Europe alone.
Sunana Victor Daniel, muna sane sarai na matakin da gwamnatin Amurka ta dauka kan bada tallafi ga mu da muke dauke da wannan cutar ta HIV/AIDS. Amma dai ra'ayina shine kasashen Afirka su maida hankali su daina dogara da tallafi da ke fitowa da kasashe daban-daban na duniya. Zo kuma za mu shiga wani yanayi musamman na bangaren bada magunguna kyauta da ake. Ita ma wata da ke magana a madadin masu dauke da wannan cutar a yankin na Niger Delta ta ce.
My name is Joy Blessing. I'm speaking on behalf of those that are HIV victims.
Tana cewa ne sunana Joy Blessing kuma ina magana ne a madadin masu dauke da wannan cutar a yankin na Niger Delta. Muna sane da cewar hukumomin Amurka sun dakatar da ba da wani irin tallafi musamman na magani ga kasashen Afirka. Hakan kuwa zai haifar muna babban kalubale. Wannan lamarin dai ya shafe mu matuƙa a Najeriya kuma a yanzu yau mu ya kai kusan miliyan 2. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su sauya salo masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci kuma suka tabbatar da cewar lalle za a rina. Kasashen Afirka ba su ji daɗin da matakan da gwamnatin Amurka ta ɗauka ba. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Wannan mataki da gwamnatin Amurka ta ɗauka abu ne wato wanda ba zai wa kasashen Afirka daɗi ba. Kuma wannan shine fargaban da wasu kasashen Afirka suke da shi dama cewa idan shugaba Donald Trump ya ci nasara za a fuskanci irin wannan lura da cewa shi mutum ne wanda bai yadda da a dinga amfani da arzikin Amurka ana tallafawa wasu ko azurta wasu ba, shi kullum yana cewa Amurka farko. Wannan kuma ya kamata ya zama darasi ga shugabanninmu na Afirka.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida na mutan Sakkwato da wannan rahoto. To nan gaba kuma za a je wata tattaunawar da muka yi da wani mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya a game da ficewar kasashen AES daga kungiyar ECOWAS. Yanzu dai ga Hauwa da sauran labaran duniya.
A wata fafatawar sauraron tabbatar da babban jami'in kasa a fannin lafiya Robert F. Kennedy Jr. ya yi ta tagurzar amsa tambayoyi game da yadda zai sauya tsarin Medicaid ko Medicare, shirin kula da lafiyar nan na gwamnati da miliyoyin masu bukata ta musamman da marasa karfi da tsaffin Amurkawa ke amfani da shi. Dan jam'iyyar Republican Senator Bill Cassidy na Louisiana, wanda likita ne da ya taka rawa wajen zaɓe da yin nasarar Kennedy, ya rika gurza shi da neman ya bayyana tsare-tsaren da yake da shirin aiwatarwa wajen sake fasalin shirin da miliyoyin dalolin masu biyan haraji da ke kula da samar da kiwon lafiyar kimanin mutane miliyan 80 da ya hada da yara a Amurka. Yan Republican sun ce mai yiwuwa su buƙaci zabtare babban kaso kan shirin na Medicare domin samar da kuɗi ga tsare-tsaren Trump. A ranar Laraba nan wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi jan hankali kan cewa shafa cutar polio a ƙasashen Afghanistan da Pakistan ƙasashe biyu kace da suka rage masu ɗauke da cutar da ta ƙi cinyewa na fuskantar barazana sakamakon dakatar da samar da kuɗaɗe daga Amurka. A yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo, daraktan yanki Han Bilke ya jaddada mahimmancin rawar da Amurka ke takawa a bangaren tallafin kuɗi ga ƙoƙarin ƙungiyar na sa ido kan cutar polio da ma ɗaukacin cututtuka masu yaduwa musamman a wannan yanki. A makon jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin dakatar da kusan duk wani tallafi na waje na tsawon kwanaki 90 domin ba gwamnatinsa damar tantance ko za ta ci gaba da bayar da kuɗi ga ɗimbin ayyukan jin ƙai da na ci gaban ƙasashe da shirye-shiryen tsaro da ke samun taimako daga Amurka. Hakan zalika a ranar farko da Trump ya koma fadar White House ya sanar da ficewar Amurka daga hukumar lafiya ta duniya WHO.
Da Hauwa Sharifu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jiya Laraba 29 ga watan Janairun 2029 ne wa'adin ficewar kasashen nan uku na yankin Afirka ta yamma daga ƙungiyar ECOWAS ko kuma SADEAO ya cika. A wata hirar da na yi da masani kuma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya Farfesa Khalifa Dikko a kan yadda ficewar ƙasashen zai yi tasiri a ɓangaren tattalin arziki, zirga-zirga da tsaro tsakanin ƙasashen ECOWAS da AES sai ya ce.
Mu fara da maganar tsaro. Maganar tsaro da yanzu duk ma haka akwai kungiyar da aka hada na multinational sojoji na Niger da Nigeria da sauransu suna da yawa duk ƙasashen da kewaye da tafkin Chad din nan suna da soje nasu wanda aka tare suke. Fitan nasu din ma ba zai shafi sauran abin da za su yaki ta'addanci da shi ba, domin in ba a hada baki gaba daya ba yaki da ta'addanci ba zai yi ba, domin za su iya su fita daga nan su zo nan. Duk da cewa kasashen uku din nan gaba daya sun hada akan tsari irin na NATO don an taba ɗayansu kamar an taba dukansu, kamar ya kamata ya kasance da kungiyar ECOWAS domin bayan fitansu za su ce kuma to gashi wata shida mu bukatar mu akan cewa kungiyar ECOWAS din ta samu yancin kanta. Yanzu din ma kofar mu a bude akan cewa waɗannan abubuwan da yanzu bayan rabuwar mu da uwar gijiyar mu za a ci gaba abubuwan da ake kuntata mana a baya in ba za a sake yi ba muna dawowa cikin ECOWAS din. Dama bukatar mu yanci na kanmu na iyakokin namu da sama da ƙasa da ko ina za mu yi domin a magana ce ta al'umma. Daga nan za a fita wani ma gidansu da ɗayan yana bangaren Niger ɗaya bangaren Nigeria, misali ta ina za a raba Difa da Borno misali, da kuma za a ce wajen Katsina kuma da Maradi da sauransu. Iyakoki na kusan kilomita 1,400 ne fa wanda ya hada Nigeria da Niger, babu yadda za a yi to waɗannan ake a raba al'umman da tushensu ɗaya kafin Turawa su zo su yayyanke su guntule su. Saboda haka ba za su ce mun bugire ba, domin a kori wata ƙasa kamar wargijiyarsu sannan kuma a kawo wata ƙasa kamar Russia da ake faɗa ko wata ƙasa daban ba hujja ba ne zai kasance ku samu yarda kuke so ba. Magana ce ita a samu yancin kanku kowace ƙasa ko Russia ko China ko Amerika su dai su ba ku yancin su ku yi mu'amala irin na mutunci da mutunci ƙasa da ƙasa. Ba za a kuntata wani ba, ba za a ce soji na waje idan suka zo suka jibga sojojin nasu ko shugaban ƙasa bai isa ya shiga ya duba menene suke yi a ciki ba. Har ya fi ma inda sojojin nan suka kamar embassy wato kamar jakada wani ma ya fi kamar jakadar su. To dube-dube ne aka bata a ce masu kasan so idan su an ji labari akwai wani abun da ba hankalinsu bai da yau kawai ya kamata a ce muna son mu shiga mu ga wani irin abubuwa ne ake yi domin ana tuhuma waɗansu suna tallafawa.
To ina ga batun zirga-zirga
muna tare da ECOWAS idan abun da mu ba mu so, mu muna so yancin kanmu, yanci na gaske irin da aka fara adda.
Ya kuma lamarin zai shafi tattalin arzikin kasashen EAES da na ECOWAS da zirga-zirgar a.
Sai dai a ce magana ce kudaden nasu. Idan kudaden nasu za su iya su kasance irin na dadin ne ko za su yi musu yunkuri, kar a manta abinda takunkumin da aka yi ma kasar Zimbabwe inda aka kasara mata kudaden gabaɗaya. Yanzu kudaden Sefa wanda Faransa ta yi musu rauni kudinsu ya danganta da kudin Sefa na Faransa ne, ko ma EU wanda euro nasu ya kasance euro ɗaya zai zama kuma a Afrika kuma kamar rabin shi ne, a da 50-50 ne. Frank ɗaya kudin Faransa guda ɗaya ya kasance 50 ne na Sefa. To idan an ce sai a raba wannan abun, sai ina kasashen da Faransa ta yi musu rinuta su za su makale ina? Za su makale da dola ko za a gaggauta a tayar da kudin bai ɗayan da a da don ma ba su samu sun tayar da shi ba, ko kuma ta ina za su makale su yi kasuwanci nasu idan aka ce kudaden nasu ba za su samu karfi irin na sauran kasashen da suke cikin ECOWAS?
Farfesa Khalifa Diko kenan a wata tattaunawar da na yi da shi. To kada dai a sha'afa sashin Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa.
Namiji shine kan gida, to amma yana da muhimmanci sosai mace ta ba da gudumawanta 100%, saboda tafiyar da sha'anin iyali.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu, lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau shirin domin iyali zai da nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. Wakiliyar a jihar Plateau Zainab Babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yar gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad, sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa, waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata.
Namiji shine kan gida, to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta ba da gudumawanta 100%, saboda tafiyar da sha'anin iyali, domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin. Amma kaga in bata ba da komi ta zauna kawai cewan a namiji shi zai yi komi, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba, a ƙarshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman ku mata kun fi ta'allaka irin waɗannan nawaya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
To shi rayuwa kin san Bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dami su. Mutane maza da yawa suna ta mutuwa, harkan rayuwa ya zama da wahala sosai. Ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa, kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata. Kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu, sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa, kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa, sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya. Muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another. Kin ga ba wani cewon shi namiji shine kade ya kamata ya komi da komi. Saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu, ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene, ya kamata sha'anin gida shine number 1 a bashi karfi.
To Hajiya Aisha, to kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma?
Gaskiya lokaci ya yi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida, watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya. Kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata. Duba ga yanayin da ake ciki, mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan sun sauke haƙƙin da yake kansu. To amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki, dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare. Domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki fada a ji. Ba wai zaki fada a ji na gori ko wani abu ba, a'a. Zaki fada a ji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida. Duba ga yanayin da ake ciki, mazajen suna iya nasu kokari. So ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata, in har kina so ki ga abin da zai tafi miki daidai, dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi.
Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne, ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba. Saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su ma su furta shi, saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyansu. Kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali?
Gaskiya. To alhamdulillah, kamar yadda yarwata ta faɗa, gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu. A lokaci da yanayi yadda muke cikin nan, ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba. Misali idan muka duba yanzu mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i, a da idan kana da 1,000 za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane, kuma maybe a yi karyawan abincin safe sannan kuma a yi na rana a yi na dare. To a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2,000 zuwa 2,800, daga 2,600 zuwa 2,800, mudin wake 2,800. To idan muka duba wannan abun, a sati in kika ce a aje miki abincin sati, ki duba shinkafa mudu 10, wake mudu 10, masara mudu 10, wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayen su mata suna da shifa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayen su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mazajin mu
Farfesa kana da ra'ayin cewa wato mata su ma su taimaka a gida saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kaman wato rashin ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙin su na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali ba sa ma iya magana a cikin al'umma
eh lalle kuwa idan an duba tun ma daga farko ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa ya zamana ya halatta akan ta taimaki mijinta duk ta irin lokutan da zai nemi taimako to kaga idan za ta iya tanadi idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu kaga ta cika umarnin da aka halicce ta takanas mata wasu sun yi makaranti wasu suna da ayyuka wasu suna da jari yau idan za su taimaka wa mai gidan nan ko da directly ko kuma ta wurin yaransu biya bukatan yaransu biya bukatan kai wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws insu wato iyayen ma mai gidansu to sai kaga komai ya tafi da kyau akwai farin ciki akwai ci gaba da su fa da duk yaransu kai wani ma da dukkan zuriyansu in ya fi akan da shi kadai zai buga dare da rana
haka yake abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau muna godiya ta musamman ga bakin namu Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da ƴan gwaggwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa da suka amsa gayyatar mu suka kuma bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji da su jagoranci tattaunawar da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi
a gaida alheri Grace Abdu kafin mu sallama da ku ga Hawwa ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice
Dokar shugaban kasa da ta bada umarnin kawo ƙarshen ƴancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a Amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance da haifar da tambayoyi game da dokar tsarin mulki ta 14 amendment da kuma adadin ƙarfin da shugaban kasa ke da shi. Sashen dokar tsarin mulki na 14 amendment ya tabbatar da zama ɗan ƙasa ga duk mahalukin da aka haifa a Amurka a yayin da yake rattaba hannu kan dokar. Shugaba Trump ya ce muna jin cewa muna da hujja mai ƙarfi kuma akwai wasu mutanen da suka so aiwatar da hakan tun a gwamman shekaru. Ƙasar Amurka da ɗaya ce daga cikin kimanin ƙasashe 30 da ke ba da dama zama ɗan ƙasa a nan take ga waɗanda aka haifa a cikin ƙasar. A yau Laraba jakadan Amurka a gabas ta tsakiya Steve Witkoff ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin ƙara ƙarfi ga 'yan laƙuƙuwar yarjejeniyar tsage ta wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza bayan shafe sama da watanni 15 ana tafka ba ta kashi. Daga bisani Witkoff wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen saisaita yarjejeniyar ta makonni 6 ya duba wata hanya mai faɗin kilomita 6 da ke kewayen Gaza. Inda ma'aikatan samar da tsaro da Amurka ta ɗauka haya ke sa ido kan dawowar Falastinawa da aka ɗaiɗaita komawa gidajensu. A yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya samu rahoto kan dakatar da muhimman shirye-shirye da a yanzu aka dakatar da su da Amurka ke tallafawa. Shugaba Trump ya dakatar da bada tallafi ga duk wasu shirye-shirye na tallafawa ƙasashe na tsawon kwanaki 90 domin ya tantance tallafe-tallafen. Zelensky ya ce bangarorin da dakatar da tallafin ya shafa su ne bangaren makamashi, ayyukan tsafin sojoji da tsallake kan iyaka. A wata fafatawar sauraron tabbatar da babban jami'in ƙasa a fannin lafiya Robert F. Kennedy Jr. ya yi ta tagurzar amsa tambayoyi game da yadda zai sauya tsarin Medicaid ko Medicare shirin kula da lafiyar nan na gwamnati da miliyoyin masu bukata ta musamman da marasa karfi da tsaffin Amurkawa ke amfani da shi.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu nada tabarman shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.